Ku yi tunanin cewa da misalin karfe 4 na safe, kuna juyi kan gado, kuna ta jin sautin ihun maza da harbin bindiga. Ko da kuka tashi ma, hayaniyar tana ƙara ƙarfi. Amma a haka kuka sa kafafunku a ƙasa, kuka fito. A hanya, gidaje suna ta ƙonewa, yara suna ta kuka. Wannan ba mafarki kuke ba. An kai hari ne kan al'ummar ku. An kama jama'ar ku. Wasu 'yan bindiga ne daga wata ƙasar dake kan iyakar ku. Kuka gudu cikin daji don ku ɓoye tare da iyalinku. Barka da sauraron sabon shirin Bilbishin Rikici, inda muke bayar da labarin waɗanda suka tsallake tashin hankali, tare da ni Ruqayya Sa'id. A ranar 5 ga Disambar shekarar 2023, wasu da ake zargin 'yan bindiga ne na Ambazonia sun kai hari kan al'ummar Belegete a Cross River, kudu maso kudancin Nigeria, wani ƙauye mai iyaka kusa da Kamaru. Belegete ta karɓi bakuncin 'yan gudun hijirar Kamaru da suka tsere daga hare-haren 'yan awari. Dakarun tsaron Ambazonia, wato ADF, na neman 'yancin kai ga Ambazonia a yankunan kudu maso yamma da arewa maso yammacin Kamaru. Lamarin da ya haifar da rikici da hukumomin ƙasar. Lokacin da mayakan suka kai hari, Elizabeth, wata mata mai shekaru 40 kuma mai takaba, da 'ya'yanta 6 suna barci. Da hayaniyar ya tada su, sai suka gudu cikin daji. Sai da suka yi sati guda a ɓoye, suna cin ƙwallaye, har sai da suka sake haɗuwa da jama'arsu. Suka haura zuwa wata gona da ke kusa. Babban ɗan Elizabeth, mai shekaru 20, ya ɓace tun ranar da aka kai harin. Watanni 4 kenan, kuma rayuwa a wurin da suka koma tana musu wahala. Suna kwana a ƙasa, ga sanyi, sai dai su lulluɓa da buhu kawai. Sukan yi layi don yin girki a cikin wata 'yar ƙaramar tukunya da ke ciyar da wasu yaran, manyan kuma sai dai su zauna da yunwa. Duk sanda yaran suka yi rashin lafiya, Elizabeth sai ta dafa ganye ta ba su, ko da yake ba magani yake musu ba. Idan aka yi ruwan sama, don sau da yawa akan yi. A ranar to ba za a yi girki ba, saboda itacen jiƙewa yake yi, kuma babu kicin a gidan.
Ba mu da tukwane da za mu yi girki. Ruwan sama yana yawa. Ko yanzu da nake magana da ku, ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Kusan mu 10 ne muke raba tukunya ɗaya kawai. Kuma wani lokacin ma ba ta isa wurinmu, don haka muke zama da yunwa.
Kirsimeti ga Elizabeth da 'ya'yanta rana ce ta farin ciki a wajensu. Takan samu kuɗi da yawa daga amfanin gonakinta. Za ta sayo wa yaran sabbin tufafi, ta yanka musu dabba, ta dafa abinci mai daɗi don su ji daɗin wannan ranar da iyalinta. Amma a shekarar da ta gabata, a lokacin Kirsimeti, har a lokacin suna jimamin rashin hakimin Belegete wanda ADF ta kashe. Elizabeth tana ɗokin komawa jin daɗin gidanta, amma gonarta yanzu ta cika da kurmi da ciyayi, kuma gidanta ya lalace. Babu abinci ko masauki da ke jiransu.
Gonakin koko da rogo sun lalace saboda mun makale a wurin kiwo. Ba mu share su cikin watanni ba. Ko da mun koma, ba za mu iya girbi ba, wanda ke nufin babu abinci a gare mu.
Mazauna garin Belegete na ganin cewa rashin hanyoyin sadarwa da rashin hanyoyi ne ya sanya suka shiga wannan hatsarin. Saboda babu ingantacciyar sadarwa, ba za su iya isa ga sojoji don neman taimako ba. Kuma a lokacin da taimakon zai iso, an riga da an yi ɓarnar. Wasu jami'an gwamnati sun ziyarci gonar a watan Disamba da Maris don raba kayan abinci ga al'ummar Belegete. Amma kayan sun yi saurin ƙarewa kuma ba su isa ko kaɗan. Rundunar sojojin Najeriya ta tura sojoji zuwa gidan kiwon domin kare waɗanda ke neman mafaka a wurin. Al'ummar Belegete na fatan komawa ƙauyensu mai zaman lafiya, inda za su iya noma su sake zama da iyalinsu.
Muna son gwamnati ta gina hanyoyin da za su kai ƙauyenmu, ta samar mana da kayan da za mu sake gina gidajenmu da aka ƙona, ta kuma ba mu tukwane da za mu yi girki.
Wannan shirin Adejumo Kabiru ne ya rubuta, kuma Ruqayya Sa'id ce ta fassara. Aliyu Dahiru ne editan shirin, kuma Khadija Gidada ce ta shirya shi. Ahmad Salkida shi ne babban mashiryin shirin. Domin kare asalin waɗanda abin ya shafa da masu tsira, mun yi amfani da muryoyin wasu a wannan jigon. Idan kai ko wani da ka sani kuna da labarin da za ku bayar a kan Bilbishin Rikici, harkokin tudinmu a kashi na gaba zamu ji labarin daga nan Human Angle nice Rukayya Sa'id.